الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة بنساك سادوا وانا مسلاتي بالبركة مسلاتي بيرود كينان شكين كتنا وانا نسافيا تلاربا يو شاء اكو قوتا سفر hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yazo daidai da 25 ga watan 11 miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin sharhin littafin Hisnul Muslim littafin da ya kunshi zikiri da addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a munasabobi daban-daban wannan kuma shine darasin mu na 31 wanda ba mu gushe ba muna karanta abin da ya shafi azkarun nau wato zikirin da bai kwanciya bacci yake yi lokacin da ya kwanta kuma mun tsaya ne akan zikiri na hudu mun karanta shi muna bayanin sa lokaci yayi yake cewa bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin wa hadisi kamar yadda muka fada a wancan karan Imam al-Bukhari da Muslim da ashabu sunan Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah da Imam Ahmad da Darimi da Tabarani a cikin littafin sa al-mu'jam al-kabir da cikin littafin sa addu'a da al-baghawi a cikin sharh as-sunnah da malamai da yawa sun ruwaito wannan hadisi a littafan su hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idza qama ahadukum an firashihi thumma raja'a ilayhi falyanfudhu bi sanifati izarihi 3 times فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده وإذا اضطجع فليقل باسمك ربي الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي تيوا إذا الدين كي تاشي يبرشم فلسسن يداو قريتا تو يكك بيتا دا أينهن جوتا سنة تكي واتو تكي لغسا 3 times sauku fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi ba'dahu domin bai sani ba lokacin da ya bar shin fudar menene ya mai gurbin sa wa idza taja'a dan ya kwanta kuma ko idan zai kwanta sai ya ce bismika rabbi wada'tu janbi sunanka ya ubangiji na nake sanya kubi na wa bika arfa'uhu da sunanka nake daga shi fa ina amsakta nafsi farhamha idan ka rike raina to ka ji kanta wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin idan kuma ka sako ta to ka tsare ta da abin da kake tsare bayan ka na kwarai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin koyarwarsa da koya mana cewa dukkan al'amuran mu ya kasance mun hada shi da sunan Allah kuma yadda rayuwar bawa musulmi zai bude ta da ambaton Allah da sassafe abinda zai fada daga ya tashi daga bacci to haka nan kuma ya rufe ta da ambaton Allah ya zama da budewa da rufewa dukkanin su an yi su da sunan Allah ne saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bawa mu'mini wannan tarbiya da wannan ladabi cewa idan ya tafi kwanciya da farko ya kakkabe wato shimfidarsa ya sanya dakhilata izarihi wato cikin abinan dinsa kwarjallansa ya kakkabe shimfidar saboda bai san cewa bai san menene zai yi mai gurbin sa ba bayan ya bar shimfidar kayu bayan ya bar shimfidar ya kasance ko wani datti ko ko akwai wani kwaro ko wani abu wanda dai bai san menene ba musamman ba a waɗancan lokuta da ake kwanciya a cikin duhu ba a cikin haske ba sannan irin gidajensu ba irin na yanzu ba da za a sa wunduna a sa raga a sa waye sau da haka akwai yiwuwar komai ma na iya zuwa kasance a kan shimfiɗar bayan mutum ya batta. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kakkaɓe. Wasu malamai ma suka ce ba wai kawai abinda zai cutar da shi na ƙwari ba ko ko a datti ba. A'a, wanda zai iya magance masa ma hatta wasu abubuwa waɗanda suke kamar na ƙwanƙwamai, shaidanu da za su iya mai gurbinsa. Su ya sa ma wasu da cikin malamai suka ce watakila shi ya sa ma aka ce talata barrat sau uku, domin menene amfanin a ƙayyade abin da sau uku, tunda tana yiwa kakkaɓe wata buƙaci sama da yin sau uku, tana yiwa kuma kakkaɓewa ba za ta kai uku ba, amma aka ce sau uku. Ka ce to faɗar sau uku wannan yana nuna kamar an kwatanta abin da addu'a. Addu'a ce akan ce ka faɗa abu kaza sau uku. To in haka ne, to ba shakka akwai wani abu da yake na sirri a ciki. Ana yiwa ya kasance bayan mutum ya bar shimfiɗar tashi, wani iska ya zo ya kwanta a kan shimfiɗar, ba ganin shi yake ba. To shar'anta wannan kamar magance wannan cutar wani. Saboda haka sai ya sa abin da ɗinsa a sanifata izarihi ko dakhilata izarihi. Malamai suka ce abin da ake nufi da dakhilata izar shi ne mayalil jasad, shi ne cikin abin da ɗinsa, zaninsa da yake jikinsa. To in ya kwance shi daga ɓangaren ciki wanda shi ne yake haɗe da jikinsa, sai ya kakkaɓe. Wasu suka ce saboda ko da zai yi datti gobe in ya saka, to ciki ne ba waje ba ne, dattin ba zai bayyana ba. To in ya haka, sai in ya kun zai kwanta sai ya ce bismika rabbi wada'tu janbi, da sunanka ya ubangijina nake sanya kuɓina, nake kwantar da kuɓina. Wa bika arfa'uhu, da sunanka nake ɗaga shi, wato da neman albarkar sunanka, da neman tallafin sunanka, da neman taimakon sunanka nake kwantawa. Sawaka wannan ba'ul ɗin, ba'ul tabarruk ce, ba'ul isti'ana ce, ba'ul musahaba ce, duk za ta iya ɗaukar waɗannan abubuwan. Da neman da sunanka, da neman taimakon sunanka, da neman albarkar sunanka. Sunan Allah ta'ala cike ke da albarkatu mai yawa, tabaraka ismu rabbika bil jalali wal ikram. Ce albarkatun sunan ka sun yawaita. Saboda haka Allah ta'ala sunansa shi ne wanda idan aka ambace shi babu abinda kuma zai cutar da mutum a sama yake ko a ƙasa. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama. Saboda haka sunan Allah cike yake da albarkatu. Sannan mutum yana neman taimakon Allah da sunayensa masu ɗaukaka, masu kamala, masu jalala cikin al'amuransa. Bismillah majriha wa mursaha, da sunan Allah wanda yake gudanar da ita kuma ya tsayar da ita. Saboda haka bawa yakan ambaci sunan Allah, sannan kuma ya ce da shi ne ya kwanta da shi, da albarkarsa ne ya ajiye kuɓinsa. Wa bika arfa'uhu, da kuma sunanka ne zan ɗaga wannan kuɓi na wanda na kwanta da shi. Fa in amsakta nafsi farhamha, to idan ka riƙe raina ka ji ƙanwan rai. Nafsi ana nufin ruhi, idan ka riƙe ruhina. Saboda lokacin da mutum ya kwanta ruhinsa ya bacci, ruhinsa yana barin jikinsa, duk da dai cewa ba bari ne na gaba ɗaya ba. Saboda ruhi yana rabuwa da gangan jiki rabuwa iri biyu, akwai rabuwa ta gaba ɗaya, ita ce rabuwa ta mutuwa, akwai kuma rabuwar da ba ta gaba ɗaya ba, ita ce ta bacci. Yayin da ya kwanta ruhinsa zai bar jikinsa ya yi yawo a sasannin sama. Sannan kuma in Allah ta'ala ya kaddara masa tashi daga wannan baccin, ruhin zai dawo ya koma cikin jikinsa. Shi ne abinda Allah ta'ala ya faɗa, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. الله تعالى yace shine wanda yake karban rai lokacin mutuwarta da wacce bata mutu ba lokacin baccinta, sai ya rike wacce ya hukunta mata mutuwa, ya sako wacce bai hukunta mata mutuwa ba zuwa ga wani ajali wanda yake kididdigagge abun ambato. To anan Allah ta'ala ya faɗi nau'in mutuwa guda biyu. Mutuwa wacce take ta hakika ita ce mutuwa ta rabuwar rai da jiki gangan jiki gaba daya. Sai kuma mutuwar da take ta bacci. Dukkanin su mutuwa ne, dukkanin su wafat ne. Allah ya faɗe su guda biyu anan. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Kaga wanda ita ce mutuwa ta gaba daya. Sai ya ce wallati lam tamut fi manamiha ay yatawaffa al-anfusa allati lam tamut fi manamiha. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Saboda abinda bawa yake ko mutum yake da na bacci shi ma sunan shi wafati. To Ubangiji ta'ala ya faɗi wafatin guda biyu. Guda na farko shi ne na hakika na gaba daya wanda ya kunshi wafati cikin bacci ko ba a cikin bacci ba. Shi ne ya tawaffa al-anfusa hina mautiha. Lokacin mutuwarta sawa'un a bacci ne ko ba a bacci ba ne. Ran dai ya rabu da jiki da gangar jiki rabuwa ta gaba daya. Sai kuma wafati na bacci wanda shi kuma ya kasu gida biyu. Akwai wanda ran zai dawo, akwai kuma wanda ran Allah ta'ala zai rike ran. Wani daga bacci shi kenan ba zai kuma tashi ba. A ce ya kwanta bacci shi kenan kuma aka je aka tashe shi shiru. Alamar ya riga ya rasu. To lokacin da bawa zai kwanta zai tuno da wannan cewa akwai yiwuwar baccin nan da zai yi ya kasance bacci ne da zai tashi, akwai yiwuwar kuma in ya kwanta shi kenan ya kwanta. To gare ya rufe rayuwarsa da ambaton Allah. Saboda sai ambaci Allah sai ya kwanta. Ko da mutuwa ce ta zo to za ta dauke shi bayan ya rufe rayuwarsa gaba ɗaya da ambaton Allah. To shi ne ya ce in amsakta nafsi farhamha. Don haka sai ya roƙi abinda ya fi buƙatarsa bayan mutuwa, bayan Allah ya riƙe ransa. Yana buƙatar Ubangiji ta'ala ya ji kansa. Don haka sai ya yi wa kansa addu'a da abinda ya fi buƙata bayan mutuwa. Babu abinda mutum yake buƙata bayan mutuwa illa ya samu rahamar Allah. Sannan ya ce in arsalta hafa fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Idan kuma ka sako ta to ka rike tsare ta da abinda kake tsare bayinka na kwarai da shi. Dan ma ya roki abinda yafi bukata bayan tashin sa daga bacci shine kiyayewar Ubangiji ta'ala. Kiyayewar da yake yi wa salihai bima ma din nan shine abinda sila din ta fassara. Shine ba tahfazu bihi ibai bi hifzika alladhi tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Da kiyayewar ka irin wacce kake yi wa bayinka da kwarai. Saboda ka ya roki kiyayewar Allah da tsarewarsa, irin tsarewar da yake yi wa bayinsa da kwarai. Ya tsare masa imaninsa, ya tsare masa musuluncinsa, ya tsare masa mutuncinsa, ya tsare masa dukiyarsa, ya tsare masa lafiyarsa da iyalinsa. Dukkan wani nau'i na tsarewa da Allah ta'ala zai bawa bayinsa na kwarai shi ba yana roƙon Ubangiji ta'ala ya masa irin wannan. Saboda ka kaga ya cika da mafi dacewar addu'a gare shi a cikin halayensa guda biyu, halayen mutuwa, halin mutuwa ta gaba daya ya samu rahamar Ubangiji, ko kuma halin dawowarsa ya ci gaba da rayuwa a duniya ya samu kiyayewa da tsaro na Ubangiji. To sai addu'a ta gaba ita ce Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. تولى حديثي إمام مسلم يا فتدشي هكذا إمام أحمد يا رويتوشي هكذا إمام النسائي أجل كتاب العمل اليوم والليلة وكما السنن الكبرى هكذا الباجر ننسى ابن السني shi ma ya ruwaito shi Ibn Hibban ya ruwaito shi da malamai da yawa. Hadisin a ruwaito shi ta hanyar Abdullah ibn al-Harith yake cewa ya je Abdullah ibn Umar yana gaya wa wani mutum yana cewa idza akhadha maqdi'ahu falyaqul, idan ya tafi ya kwanta ko zai kwanta ya ce Allahumma innaka khalaqta nafsi, ya Allah Ubangiji kai ne lalle kai ne ka halicci raina, wa anta tawaffaha kuma kai ne za ka karbi ran nawa, laka mamatuha wa mahyaha, mutuwata da rayuwata nuna gare ka. In ahyaitaha fahfadhaha, in ka rayata to ka tsare ta. Wa in amattaha faghfir laha, in kuma ka karbi ranta, ka karbe ta, faghfir laha to ka gafarta mata. Allahumma inni as'aluka al'afiya, ya Allah ubangiji ina roƙonka lafiya. Zamu ga ita ba wannan addu'a daidai take da waccan addu'a da ta gabata. Bawa yana roƙon Allah ta'ala da ya yi masa kyakkyawan gamdakatar da cikawa. In Allah ta'ala ya sa baccinsa bacci ne ba na tashi ba, to Allah ya masa gafara. Domin abin da ya fi bukata kenan bayan ya cika. Idan kuma ya dawo ya ci gaba da rayuwar duniya, to Allah ya tsare masa kansa, ya tsare masa rayuwarsa daga dukkan wani abin da zai cutar da shi, daga dukkan wasu shaidanu na mutane ko na aljanu. Ce Allahumma innaka khalaqta nafsi, ya Allah kai ka halicci raina. Ya Allah kai ka halicci raina. Anan bawa yana tabbatarwa da ikirari da cewa shi makhluq ne lillahi ta'ala. Shi abin halitta ne na Allah ta'ala. Saboda haka shi ne ya halicce shi. Shi ne wanda yake sarrafa rayuwarsa. Tunda shi ya yi shi, ma'ana rayuwarsa gaba ɗaya a hannunsa take. Don haka bawa yana faɗa wa Ubangiji cewa bai manta da wannan ba, cewa halitta ta daga gare ka take, kuma kai ne mai sarrafa al'amarina. Wa anta tawaffaha, kuma kai ne kake karɓar ran nawa. Kamar yadda ya faɗa, Allahu ya tawaffal anfus, ya karɓi rai shi ke karɓar rayuka. Laka mamatuha wa mahyaha, mamatuha wa mahyaha, a hannunka ikon mutuwa ta yake. Babu wanda ya isa ya karɓi ran wani sai Allah ta'ala. Shi ne yubitu, yuhyi wa yubit, shi ne wanda yake rayawa, shi ne wanda yake karɓar rai. To da ikon kashewa da ikon rayawa duk a hannunka yake. Babu wanda yake iya wannan sai kai, saboda ka kai ne al-muhyi, kai ne al-mumit, kai ne a bisa dukkan komai kake da iko. Wa anta tawaffaha, kuma kake karban laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfadha, in ka raya wannan ran, to ya Ubangiji ka jikanta. Ma'ana in ka raya ta, wato in ka bar wannan ran da rai, baka karbi ranta ba, baka karbe ta ba, fahfadha, ka tsare ta daga dukkan abin da zai cutar, daga dukkan wasu shaidanu, daga dukkan wani abin da baya da dadi. Wa in amattaha faghfir laha, in kuma ka karbi wannan ran to ka gafarta mata. Wato in ka bar wannan ran ya rabu da jiki kenan gaba daya, ya tafi babu dawowa, wanda shine mutuwa. Mufaraqatul mufaraqa al-kulliyya lir-ruhi 'anil badan, idan rai gaba daya ya fita daga yabar jiki. To in kai haka faghfir laha, to ka gafarta ma wannan ran. Allahumma inni as'aluka al'afiya, ya Ubangiji ina roƙonka lafiya, ina roƙonka ka tsare ni daga dukkan cututtuka, daga dukkan bala'i. Lokacin da Abdullahi dan Umar ya faɗa ma wannan mutum cewa in ya je kwanciya ga abin da zai ce, ya baya masa wannan addu'a, sai wannan mutum ya tambaye Abdullahi dan Umar, asami'tahu min Umar, a wajen babanka Umar ka ji wannan addu'a? Sai Abdullahi dan Umar ya bashi ansa, ya ce min khairin min Umar, sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na ji shi daga wanda ya fi Umar alkhairi. Kai kana tambaya ta Umar, gurin Umar na ji, gurin babana na ji? To na ji shi daga wanda ya fi babana, shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanda yana nuna wato a wancan lokacin sukan damu dukkan wani abin da suka ji su san asalinsa, daga ina aka samo shi. Manzo Allah ne ya ce ayi, ko wane ne ya ce, ko wani sahabi ne ya ce ayi? Za ka yi kamata kowa ma ya kasance, ba mutum ya je kawai a bashi wani abu ya ta yi ba, bai san tushensa, bai san asalinsa ba. An tambaye shi gurin waka ji kawai zai fito, ya ji wane ya ce yayi? To shi wane da ya ce ka yi, tunda ba annabi ba ne, shi a ina ya ji an ce ayi? To yana da kyau a san wannan. Shi ya sa ya tambaye shi, ya ce daga wajen Umar ka ji? yace a ai wanda naji daga wajen sa ya fi Umar shine manzo sallallahu alaihi wa sallam sai addu'a ta gaba Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud da Jami'u Tirmidhi da Ibn Majah hadisi ne wanda yake sahihi an rawaito shi daga Hafsa ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ka tana cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam idza arada an yarqud wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi thumma yaqulu allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya tafi kwanciya yakan sanya ta abinnan yakan sanya tafin hannunsa da dama a kuncinsa da dama yakan sanya tafin hannunsa a kuncinsa da dama tahta khaddihi sannan sai ya ce sai ya faɗi wannan addu'a ya ce Allahumma qini azabaka ya Allah ka tsare ni daga azabarka yawma tab'athu ibadaka ranar da kake tashin bayinka wannan hadisi an rawaito shi daga hadisin a baya mun karanta shi a hadisin addu'a ta abin da ta fita daga bayan mutum ya fita daga sallah addu'o'i da azkar da ake bayan sallah mun karanta shi a sahih muslim da tirmidhi da wasu littafan hadisi hadisin bara ibn al-bara an abihi al-bara shi ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya gama sallar sa yakan juyo in ya juyo mukan ji yana faɗar wannan addu'a Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak mun karanta wannan addu'a zikiri a baya Imam Muslim ya rawaito shi daga Bara cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗar wannan bayan ya gama sallah haka nan Ibn Hibban ya kawo shi hadisin Bara shi ma addu'ar bacci Ibn Khuzaimah ya kawo shi a hadisin Bara daga dukkan abubuwan biyu wato al-Bara ya rawaito hadisin a matsayin addu'a ta gaba bayan gaba sallah da kuma addu'a ta bayan bacci haka nan Khuzaifa Tirmidhi ya rawaito shi ne ta hanyar Khuzaifa Tirmidhi ya rawaito shi ne ta hanyar Khuzaifa ibn al-Yaman cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar wannan in ya kwanta saboda addu'a ta tabbata a dukkan guraren guda biyu wato ana yin ta bayan an yi sallama addu'o'in da ake yi bayan sallama haka nan kuma ana yin ta cikin addu'o'in da ake in za a kwanta za mu ga addu'a ce wacce ta kunshi neman tsarin bawa daga azabar Allah ta'ala ranar gobe kiyama ya zo kwanciya Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadaka ya Allah ka tsare ni daga azabarka ranar da za ka tashi bayinka to wannan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗar wannan duk da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya gafarta masa komai duk wani laifi da wanda yayi da wanda ba bai yi ba Allah ya ce ya gafarta masa to amma duk da haka baya in zai kwanta ana jin shi yana faɗa Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadaka kaga idan ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayin sa da darajar sa da gafar da ya samu daga ubangijinsa yana irin wannan addu'a kaga ya nuna kenan wanda ba shi ba shi ya fi cancanta ya riga roƙon Allah ta'ala ya tsare shi daga azaba sannan kuma kaga wanda yana rushe aqidar waɗanda suke cewa ka bauta wa Allah ba tare da kana tsoron azabarsa ba akwai waɗanda suke cewa ai wanda ya kai matuƙa wajen ibada shi ne wanda zai bauta wa Allah bil mahabbati faqat kawai saboda yana son Allah ba dan yana jin tsoronsa ba ba dan yana son wani abu a gurinsa ba to wannan kuskure ne idan har annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa yana addu'a Allah tsare shi daga azaba yana addu'a Allah ta'ala ya sa shi a aljanna ya kuma wani zai zo ya ce shi baya da buƙatar wannan ko ku a shi ya kai matsayin da shi baya tsoron azabar Allah baya faɗin rahamarsa wannan ba ƙaramin kuskure ba ne sa wasu daga cikin malamai suka ce irin wannan aqida ma zindikanci ne zandaka ce mutum yace kawai yana bauta Allah bil mahabba na'am kaso Allah ta'ala sanda kake wa Allah ta'ala baya kore ka ji tsoron sa so ne wanda yake gaure da tsoro yake gaure da fata wannan shine so da girmamawa amma ba wai kawai so ba wanda baya da kuma so din da baya dole so soyayya ba ta kasancewa sai da wani dalili abinda zai sa mu ji muna son Allah ta'ala shine irin abubuwan da ya mana sabar da mu da yayi daga babu ni'ima ce sannan ya bamu lafiya ni'ima ce ya bamu abinda za mu ci ni'ima ce ya bamu wurin da za mu zauna ni'ima ce ya bamu iskar da za mu shaka ni'ima ce ya ainihin tsare mu daga abubuwan da za su cutar da mu wanda sun fi ƙarfin mu da ya sako su a kanmu ba yadda za mu iya kare kanmu wannan ni'ima ce sannan uwa uba Allah ta'ala ya yi ka musulmi ni'ima ce sannan ya ce ya tanadar maka gidan aljanna in ka kyautata ni'ima ce waɗannan abubuwan su suke sa bawa ya daina san Allah shi yasa har kullum bawan da ya fitino wato ya fitintintini da la'akari da ni'imomin da Allah yake masa shine zai fi son sa kaga wanda ya fi sanin Allah ta'ala da girman sa da ni'imar shi ya fi son Allah shi yasa annaba suka fi kowa son Allah saboda sun fi kowa sanin Allah sun fi kowa sanin cewa dukkan wani abin da suka samu a rayuwarsu to Allah ta'ala shi ya musu wannan abu to kaga ashe ni'imar wannan wanda babu kuma ni'imar da ta kai gidan aljanna ita ce ta sa ta kinsa wa bawa ko take sa wa bawa san Allah ta'ala to kuma a ce a ka bauta masa ba tare da kana san ni'imarsa ba ba tare da kana san rahamarsa ba wanda zai ce shi ba ruwansa da aljanna ya kamata ya ce ba ruwansa da lafiya ba ruwansa da dukkan wata ni'ima ba ya ce ba da buƙatar ta amma yana da buƙatar in ya ji yunwa ya ci abinci in ma ya rasa ya roƙi Allah ya bashi to kuma ya zai ce ni'ima ta koli ni'ima ta har abada ya ji cewa baya da buƙatar ta in an bashi shikenan in ba a bashi ba shi ba wannan ne a gaban sa ba wannan babu hankali a cikin wannan Annabi Ibrahim alayhi salam cikin addu'ar sa Annabi Ibrahim alayhi salam wanda yana daga cikin ulul azmi kuma shi ne madadin Allah ta'ala bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam su bi su ne khalila ar-rahman amma cikin addu'a sai yake cewa ja'alni min warasati jannati an-na'im ya ubangiji ka sa ni cikin masu gadan aljanna ta ni'ima yana roƙon Allah aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan wanda ya kawo ƙarar Mu'az lokacin da yake cewa kai me kake yi a sallah yace shi abinda yake yi kawai yana karanta Fatiha sannan yana roƙon Allah aljanna ya roƙe shi ya tsare shi daga wuta yace amma ban san kai me kake faɗa ba kai da Mu'az ina ga dai kuna motsa bakin ku ban san me kuke roƙa ba Annabi yace haula halu dandin mu ba abinda muke tambaya kenan mu ba abinda muke faɗa kenan wanda motsa bakin da kai mu ba kai ga muna yi mu ba aljanna muke roƙo wutar muke nema Allah ya tsare mu sannan abinda na gaba shine bismika allahumma amutu wa ahya bismika allahumma amutu wa ahya wanda wannan shi ba ya gabata a addu'ar tashi daga bacci ana fadanta can ya zo a hadisin Huzaifah ibn al-Yaman da Imam al-Bukhari da Muslim suka abinda suka rawaito shi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi bismika allahumma amutu wa ahya da sunanka ya ubangiji wato bisa ambatan sunanka ya Allah nake mutuwa bisa ambatan sunanka kuma nake rayuwa wato da mutuwa ta da rayuwa gaba ta ya ubangiji na ta'allaka su da sunanka wato ka karbi raina ina ambatan sunanka ka tashe ni ina ambatan sunanka sai ta gaba subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 wato mutum ya ce subhanallahi subhanallahi har 33 ce alhamdulillah alhamdulillah sau 33 ce allahu akbar sau 34 wannan ita shi ma abin da ake faɗa ne lokacin da aka zo kwanciya wannan ya tabbata a hadisin da Imam Muslim ya ruwaito shi Imam Muslim da Imam Ahmad da Al-Tayalisi da Al-Humaydi da Ibn Khuzaima da Ibn Hibban da malamai da yawa daga cikin malaman hadisi sun ruwaito wannan hadisi hadisin Ali ibn Abi Talib ne hadisin Ali ibn Abi Talib Abdurrahman ibn Abi Layla ya ji daga Ali ibn Abi Talib yana cewa Fatima بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها تاجي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنالو قنسا وجذات تيات أيكي ير أيكي شين تسأله خادما والخادم هنا جارية الخادم يطلق على الذكر والأنثى أكن كلاو نمجي خادم أكن كلاو كما خادم ثوراك أنا باوي سينمجي متنالو قنسا أيكي a cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ake kawo masa da bayi to a bata ɗaya daga cikin bayin da aka zo da su domin ta taya ta aiki saboda hannunta yayi kanta yayi bororo saboda niƙa kirjinta na ciwo saboda daukar ruwa saboda ka aikin gida da shara da hidima sun yi mata yawa to shine sayyidina Ali yake gaya mata cewa to taje ta roki Annabi sallallahu alaihi wasallam in an kawo abinda ake kawo masa da bayi to ya samu wata baiwa ya bata domin ta rika taya ta aiki to shine sai ta ji labarin cewa an kawo wasu bayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bala ta je ta roki nemo yar aiki a wajensa sai ta je gidansa sai bata same shi ba ta je gida baya nan sai ta samu Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta ce mata ga abin da ya kawo ta ta zo ne ta nemi yar aiki da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin ga halin da take ciki ga hannunta da yayi kanta yayi bororo ga kirjinta yana ciwo ga shi dai yadda ta zama saboda haka da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo sai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta gaya masa ga sakon da Fatima ta zo ta bari sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya je ya same su har sun kwanta sun hau shimfidar su sun lulluba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ya shiga ya zauna tsakankanin su sai yake gaya musu cewa ya ji abin da taje tana nema amma ba ya gaya muku ba bana ala adullukuma ala khairin min khadim ala adullukuma ala khairin min khadim bana gaya muku ba ko ba za nuna muku ba alama huwa khairul lakum min khadim abinda yafi muku alkhairi daga yar aiki da kike nema to shi da suka ce ya rasulullahi bala sai ya ce to idan kuka zo kwanciya fasabbiha 33 wahmada 33 wa kabbira 33 kuce subhanallahi subhanallahi sau 33 kuce alhamdulillah alhamdulillah sau 33 sannan ku yi kabbara sau 34 fa innahu khairul lakum min khadim ku samu wannan yafi muku daga samun abu abin nan yar aiki to shine suka ci gaba da yin wannan sayyidina Ali yake cewa tunda na ji wannan ban taba kwanciya wani dare ba tare da na faɗa ba Abdullahi ibn al-Kawwa sai ya ce hatta lailatul siffin har daren da kuka yaki tsakaninku da mutanen Sham a daren ma sai da ka faɗa ya ce hatta lailatul siffin har daren wata ruwaya bai samu ya faɗa ba a farkon dare a ƙarshen dare ya faɗa saboda haka ya riƙe wannan to wannan hadisi yana nuna mana irin kaunar da take tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yarsa Fatima radiyallahu ta'ala anha da kuma sirikinsa sannan kuma dan baffansa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kauna ce ba wacce aka gina ta ba akan a biya musu dukkan wata bukatar su da suka zo da ita a kauna ce ta nuna musu abin da yafi zama alkhairi wanda ita ce hakikanin kauna ba wai dukkan abin da mutum da kake kaunar shi yazo ya kawo maka da bukata ka biya masa ba a'a kai masa abin da zai fi masa alkhairi wanda shine kauna don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su ba sun zo sun tambaye shi bai ba su ba ba wai dan babu ba akwai amma abin da ya gaya musu cewa wannan bayi da aka kawo ina so ne in sayar da su in samu abin da zan ciyar da mutanen Suffa sahabbai waɗanda suke zaune a masallaci ba su da kowa ba su da abin da za su ci saboda ka wannan zan sayar da bayin nan ne domin a samu abin da za a saya musu abinci su ci don haka ba zan bar su da yunwa ba ko in ba ku bai muku aiki saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu abin da ya fi zama alkhairi gare su ya hada su abin da suke tambaya ya gaya musu abin da ya fi abin da suka tambaya alkhairi kuma dai ya nuna musu cewa himmatuwa da damuwa da sha'anin lahira ya fi alkhairi ga bawa sama da damuwa da sha'anin duniya wannan abin da kuke tambaya duk wani abin da ya shafi rayuwa ta duniya amma ga wani abin da za ku more shi za ku amfane shi a ranar da kowa yake da buƙatar ya ga aikinsa da ƙwarai don haka ga abin da za ku faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu wannan to da ita ce soyayya ta haƙiƙa da ɗa zai yi da uba zai wa ɗansa ko ɗan uwa zai wa ɗan uwansa ko aboki zai wa abokinsa ba kawai ya riƙa biya ta tashi ba duk abin da ya ce ya ce eh haka ne haka ya kamata a'a ya nuna masa abin da ya fi zama alkhairi gare shi ko da kuwa ya rasa buƙatarsa da yake so ya samu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su ba da zumbar cewa shi ne ubansu ce a to ina na ba wasu ba gare ku zo ce to ku haba ni da nake ba ma wasu kuma ya da su zo a ce ba zan ba su ba ku zo ku dauko wanda kuke so guda nawa kuke so ka samu da irin wannan kashan kasan dankali ba za a rika yi ce kawai sai a ce kawai su zo su iba to annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna musu a'a akwai waɗanda suka fi ku bukata akwai waɗanda suka fi ku bukata su abinda za su ci ma suke da yawa ko yanzu kuna neman a rage muku aiki ne to su abinda za su ci ma su sa a cikin su suke nema to bai kamata ko a baku wasu a hana su don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna musu khairul lahuma abinda ya fi alkhairi saboda ka abinda mutum zai samu a ranar gobe kiyama cikin mizanin aikinsa ya fi duk tarin dukiya da zai samu a duniya saboda wannan abin dukiya ce amma abinda za ku samu na aikin lada ya fi dukiya da za ku samu kaga wannan ita ce khairiyya din shine fifikon da alkhairin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba musu a sannan za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mace tana hidimta wa mijinta a gida idan ya kasance yar annabi sallallahu alaihi wasallam tana yi wa mijinta wannan hidima akwai kuma wata mace da za ta ce ni ba akan haka ka aure ni ba saboda haka ni ba ka je ka nemo yar aiki dole ni fa ba abin da zan yi maka da an samu tattaunawa ta malamai game da mace za ta yi wa mijinta aiki a gida ko ba za ta yi ba wasu suka ce wajibi ne ta yi ya ba za ta yi ba ga Fatima radiyallahu ta'ala anha tana yi wa mijinta mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam matan sahabbai duka suna yi wa mazajensu hidima ba a taɓa ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce wa sahabbai kun ga matan da ba da rin wannan kuka aure su ba saboda haka wannan hidima ku san yadda kuka yi in sun ga dama sun yi muku ta dawo an tabarru'an wanda ganin dama su ne amma in sun ki haƙƙin su ne annabi ya taɓa faɗa wa sahabbansa haka ba ka duba ma da ta zo ta nuna masa ga hannunta yana kanta duk yana faffashewa ga kirji yana ciwo ga waye ga waye amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya wa sayyidina Ali cewa to kaga wannan abun da take yi fa ba wai dan wannan ka aure ta ba bai gaya masa haka ba inda a ce to fa hidimar da take maka fa ba wajibi bane amma dai zan kyale dai ta ci gaba dan naga kai talaka ne amma kar ka fahimci haka ka san wasu sai a ce ai gaskiya za a gaya masa gaskiya dan ya fahimci cewa mu fa yan mu ba dan wannan ya aure ta ba to wannan duk ba daidai bane akwai wanda suka faɗi wannan magana amma ba daidai bace magalaban da suka ce wajibi ne mace ta yi wa mijinta hidima wanda su suke da gaskiya kuma yana daga cikin mu'ashara bil ma'ruf kamar yadda Allah ta'ala cewa ashruhunna bil ma'ruf kuma walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf baya daga cikin ma'ruf mace ta zauna mijinta ya girki tana kwance mijinta ya shara tana kwance mijinta ya kwanci wanke wanke tana kwance mijinta ya yara wanka ya sa musu kaya ya sa wa yaro karami pampers tana kwance wannan ba za ka kira shi mu'ashara bil ma'ruf ba wannan sai dai mu'ashara bil munkar walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wannan bil munkar kenan mace ta kwanta duk mijinta yana wannan bayan ya gama kuma ya tafi kasuwa ko ya daukar tanya sai ya tafi noma ayi magana a ce to ai haka ba musulunci ba zai kawo wannan ba ko a ce a raba saboda haka in kuna da yaya biyu ta rika kula da ɗaya kana kula da ɗaya duk matsalar ɗaya yana hannunka to kaga ya za ka yi kenan ka tashi tafi aiki ɗaukar za ka yi ku tafi in ya yi fitsari ka yayyafa ruwa so Allah ta'ala ya raba kowa sannan in ka zama da mace tana kwance mijinta yana yin waɗannan gaba ɗaya ta zama ita ce ke da kawama ba shi ba Allah ya ce ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa to in ya zan kwance take sai dai kawai in ya gama girki ya ce tashi kici ta tashi ta ce ya dauka ya je wanki ya gyara kicin sannan ya je nemo abin da zai dafa mata anjima to waye shugaba kenan anan ita ce shugaban kuma kawama din da aka ce da namiji akan mace babu haibarsa da waye kwaljininsa da zasu yi so shari'ar musulunci ba ta zo da wannan ba ba ma zai dace da ɗabi'a ta shari'ar musulunci ba da take da adalci ta a karkasa abin nan wance ya je ya yi da a rana yana dako duk yadda zai iya samo mata abin da za ta ci ta hanyar halal ya je ya yi ita kuma ta kula da gida ta kula da yara ta kula da shi ne ma'anar waƙarna fi biyuti kunna shi ne ma'anar alƙarar fi biyut zamanta a gida saboda haka ba daidai ba ne za ka ga wasu malamai hatta cikin malamanmu na sunna sai ka ga wani ya hau mimbari yana cewa ka sani fa musulunci fa bai ce matarka ta yi maka kaza ba bai ce matarka ta yi maka kaza ba shi kuma a gida da matarsa za ta ƙi masa wannan abin da yake faɗa rigima za a yi duk malamin da yake faɗar haka ka tambaye shi kai matarka ba shi take maka ba ya za ka riƙa zuga matan wasu su yi musu gori dan na sha jin masu irin wannan wa'azin ina takaici wallahi ka hau mimbari ka tara mutane a ƙauye mutumin ne yana fama da noma da sassaƙa da waye da waye ka zo ka tara su a cikin ƙauye kana cewa matarka ba lallai ta yi maka shara ba lallai ta yi maka girki ba kana zuga su su yi musu tawaye kenan amma kai a gida da za ka je ka ga gidanka ba daidai ba sai ka kowa faɗa yanzu kun bari duk yara sun yi kace-kace da gida ga hashe ba a share ba kaza ko ya zauna a ce ba abinci ya ba abinci to ba ka zo ka girka ba ba malamin da zai karbi wannan to kaga ashe ba daidai bane zo yana zuga mata da sunan wa'azi shari'a bata ce ta yi maka kaza ba shari'a bata ce ta yi maka kaza ba kaddara shari'ar bata ce yi kaza ba amma yin yana daga cikin ma'ruf ba daga cikin abin da zaka mata ka koyar ko da shari'a bata ce mata ku yi kaza ku yi ka amma kuma yana cikin ma'ruf yana cikin kyakkyawar zamantakewa ki taya ni nima in tafi ni kuma in je in nemo to in wannan yana cikin ma'ruf dan me ba za ka yi umarni da shi ba kai ne aka ce al'amiru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba ai ba munkar bane dan ta yi masa matar asma bintu abinna asma bintu abi bakr matar zubair ibn al-awwam ita take ciyar da dokin zubair ita take zuwa ta yi ta ebo ruwa ta yi ita ce ba har wata rana manzo Allah ya taho da dokin sa bai ganta ya ce ta hau ta ji kunya ta ki hawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ke ya kike yawo kina zuwa ki ebo abincin dawakai doki a ce ke zaki je ki nemo masa abinci dokin wa yake hawa ba Zubair ya je nemo Annabi bai faɗa haka ba to waɗannan su ne matan da ya kamata ai matan mu su yi koyi da su musamman matan ahlus sunna to sannan kuma ka zo kana zuga su kana cewa kasiyo madan su to shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya musu wannan ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadim idha awaituma ila firashikuma fasabbiha thalathan wa thalathin ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala kamar yadda ibn qayyim ya kawo a cikin littafin sa alwabil sayyib yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da su abinda za su samu karfi wato in sun karanta Allah ta'ala zai samar musu da karfi a jikin su kuma zai tafiyar musu da gajiya saboda haka mutumin da yake so ya tashi cikin nishadi ko matar da take so ta tashi cikin nishadi da karsashi da kazar-kazar to ta riga karanta wannan sai ta ga ta tashi da safe ta yi duk ayyukan ta ba tare da ta ji ciwon jiki ba haka Ibn Taymiyyah yake cewa duk Ibn al-Hajar yana ganin baya ba lazimi bane ta ji ba ciwon jikin ta yi ta samu ciwon jikin amma kuma wannan ba zai tasiri ba wajen hana ta ci gaba da ayyukanta wannan yana nuna maka koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya shafi bacci abin azkar da bacci abin da mutum zai faɗa lokacin da ya tafi kwanciya sai na gaba shine Allahumma rabbas samawati as-sab' wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر wani hadisi hadisin abu huraira ne radiyallahu ta'ala anhu imam muslim ya ruwaito shi hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa da mutum ya zo bacci ya faɗi wannan ce allahumma rabbas samawati as-sab'i ya allah ubangijin sammai guda bakwai wa rabbal ardi ubangijin ƙasa wa rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma ربنا ورب كل شيء وبنجمو يا وبنجمو كما يا وبنجين دكان كوباي فالق الحب والنوى يا وند يفتدس يا يا تصاغا صلو يا فسا صلو يا فسا قوايا والنوى كما يا فسا قلن دبينو ومنزل التوراة والانجيل وند يسوكر دا يا وند يسوكر دا التوراة يسوكر دا الانجيل والفرقان يسوكر دا الفرقان أعوذ بك من شر كل شيء إنا نيمان صارن كدك شر دكا كومي أنت آخذ بناسيتي وأن كيني ميلوكو دمكرك نسا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء يا الله كيني نفرقو باب وأنا أبقى بانك وأنت الآخر فليس بعدك شيء كيني نكرشي كما باب كومي أباينك وأنت الظاهر فليس فوقك شيء كين مبيني نسر لي باب ونسر أبسم لكي وأنت الباطن فليس دونك شيء كين نبوي باب ونبوي في يدكي اقضي عنا الدين كبيا من باشم وأغننا من الفقر كونا تدمونا قتلوشي zamu ga wannan addu'a ce babba addu'a ce mai girma addu'a ce wacce kunshi tawassuli da ga Allah da Allah ta'ala da rububiyarsa ga dukkan komai wacce ta shafi dukkan komai da tawassuli da sunayensa waɗanda suke masu ɗaukaka masu tsarki masu kamala bawa ya ce Allahumma rabbas samawati as-sab' ya Allah ya ubangijin sabbai guda bakwai ubangijin ƙasa ubangijin al'arshi mai girma wanda waɗannan su ne mafi girman halitta da Allah ta'ala ya yi wanda bawa yake gani su ne mafi girman abin da Allah ta'ala ya halitta sabbai guda bakwai da ƙasa da kuma al'arshi al'arshin ubangiji shi ne mafi girman halitta cikin halittunsa annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas an samu yana cewa al-kursiyu idan aka sanya shi a cikin al-arshi kamar a sanya wani dan awarware ne a cikin sahara kamar ka yasar da wani awarware da halqatin fil fala kamar ka dau wani awarware ka jefa a cikin sahara to haka kursiyu yake a cikin al-arshi to shi kuma kursiyu ya Allah ya sifanta shi wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard kursiyin sa ya yurci sammai da kasa wato duk da sammai da kasa gaba daya za su shige cikin al-kursiyu to shi kuma kursiyin aka sa shi Allah ce kamar ka jefar da aurora a sahara to kaga ashe babu halittar da ta kai al-arshi shi yasa aka sifanta shi da al-azim rabb al-arshi al-azim al-arshi wanda yake mai girma to bawa yayi tawassuli da waɗannan wato rububiyar ubangiji da waɗannan halittu manya manya saboda irin ayoyin da suke cikin su da suke nuna dayantakar ubangiji ta'ala da cancantar abauta masa dukkan wani abu akwai aya ta ubangiji a cikin sa wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid kowane abu ka duba akwai ayar da za ta tabbatar maka da cewa akwai Allah kuma shi ɗaya ne to amma ayoyin da suke cikin waɗannan halittu guda waɗannan manyan halittu da ya faɗa sun fi kowace aya zama zahiri sun fi kowace aya bayyana sannan ya ce falik alhabbi wal nawa wanda ya tsaga kwaya wato yayin da mai shuka ya jefa ya zuba kwaya a cikin ƙasa Allah ta'ala ya tsaga wannan kwayar shuka ta fito sannan wannan nawa shine kwallon da za a jefar domin itace ya fito itacen dabino saboda az-zuru' da al-ashjar ake nufi wanda yake fitar da shuka irin su gero irin su masara irin su baiwa da sauran abubuwan da muke shukawa su fito su yi ƴaƴa a zangarniyarsu sai kuma annawa abinda muke sawa a ƙasa bishiya ta fito kamar su dabino da sauransu to ubangiji shike tsaga wannan kwayar shukar ta fito shike tsaga wannan kwallon bishiyar ta fito wa munzilat taurat shine ya saukar da taura ya saukar da injila ya saukar da alqur'ani aka ambace su bisa tartibin saukar su aka fara da wanda ya fara sauka sannan mabiyinsa at-taura sannan injila at-taura ta annabi Musa injila ta annabi Isa sannan al-furqan shine al-qur'ani da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ambaci abinda zai raya yake raya jiki sannan aka ambaci rububiyar Allah ta'ala aka jingina ta zuwa ga abinda yake raya ruhi abinci da shi jiki yake ginuwa sannan kuma littattafan Allah ta'ala da ya saukar da su ne ruhi yake rayuwa wato ruhin mutum yana rayuwa da wahayi sannan jikin gangan jiki tana rayuwa da abinci to aka ambaci dukkan siffun guda biyu rububiyar ubangiji ta'ala ta shafi waɗannan sannan ya ce a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhudhu bi nasiyati ina neman tsarin ka daga sharri dukkan wani abin da kai kake rike da makwarkwadarsa wato ina neman ka tsare ni da dukkan wani abin da kake da iko da shi akwai abin da Allah bai da iko da shi babu saboda haka wannan ya nuna neman tsarin Allah ta'ala daga dukkan komai domin babu abin da ba Allah ne ke rike da nasiyarsa ba ubangiji ta'ala ke rike da makwarkwadarsa اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء يا الله كاينه na farko babu wani abu qablaka gabaninka wato ubangiji ta'ala shine wanda yake zan fil azam fil azal awwaliyya sabata da bidaya bata da farko saboda ka ubangiji akwai shi kode yaushe babu kuma lokacin da za a ce babu shi sannan ya samu zabanin kowa ne ne awwaliyyarsa tana da farko tana da bidaya tana da farko akwai sanda babu shi sannan anta al-akhir falaysa ba'daka shay sannan kowa zai tafi ya bar ubangiji ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha haka babu wani wanda zai yi saura sai ubangiji ta'ala komai mai halaka ne komai yana da ƙarshe ubangiji ta'ala shi kadai ne yake da wanzuwa ta har abada wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay'un kuma kai ke zai bayyane wato ubangiji ta'ala shine wanda yake da ulu daukakarsa ya daukaka bisa halittunsa ba'irun an khalqihi baya gwamutsa da halittunsa saboda yayi daukakar da ya rabu da halittunsa ba jikinsa wato jikin halittunsa ba cikinsu yake ba yana tare da su da iliminsa da ganinsa da jinsa saboda haka zuhurinsa shine uluwinsa shine daukakarsa bisa ga al'arshinsa shi yasa ya ce walaysa fawqaka shay da fassara maka zuhur din abinda ake nufi kenan ba kamar yanda dan abin da batattu suke cewa zuhur ana nufin shi ne kowa ba ce huwa zahiru ana nufin Allah ne kowa ko mai ka gani kawai Allah ne a hadisin ya nuna zuhur ana ana nufin uluwi daukakar ubangiji shi yasa aka ce walaysa fawqaka shay babu wani abu sama da kai wannan shine ma'anar zuhur din wa anta al-batin fa laysa dunaka shay kai ne wanda yake boye babu wani abin da yake buya sama da kai wato ubangiji ta'ala shi ya barwa kansa din hakikanin kansa dukkan yadda mai sifantawa zai sifanta ubangiji ba zai sifanta shi ba da abin da bai sifanta kansa da shi ba shi ya san kansa don haka sifofinsa shi ne ya fi sanin su menene ya sifanta da shi da ya bai sifanta da shi ba shi ya sa ba ka sifanta Allah da wani abin da ba shi ya sifanta da shi ba sannan kuma ba za ka iya kewayewa da sifofin Allah da sunayensa duka ba saka ya sanar da kai abin da ya so ya sanar da kai abinda bai so ya sanar da kai ba ya bar wa kansa sani saboda haka akwai abubuwa da suka shafi ubangiji da yawa da ba ka san su ba saboda haka kaga ba wanda ya kai shi buya duk wani abin da yake boye to bai kai Allah ta'ala ba shi yasa ce walaysa du fa laysa du laka shay sannan ya roki Allah ta'ala ya tsare shi daga bashi ya tsare mu daga bashi ya tsare mu daga talauci اقضي عنا الدين واغننا من الفقر كبيا مانا باش سكا سنن كتصري مو daga talauci Allah ta'ala ya biya mana basu suka mai tsare mana daga talauci a lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi daidai Allah ya babu lada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh